بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu darasin mu na littafin al-fiqhul muyassar fi daw'il kitabi was sunna, inda muna nan cikin kitabul hajj, kuma muna cikin babi na biyar da ke bayani akan wuraren da aka shar'anta ziyartar su a Madina, inda mun karanta mas'ala ta farko da ta biyu. Yau za mu tashi akan mas'ala ta uku. Yace al-mas'alatu as-salisa, mas'ala ta uku karkashin wannan babi na ziyara a Madina. Al-amakinul ukhra allati tushra'u ziyaratuha fil Madina, fil Madinati an-Nabawiyya, waɗansu wuraren da aka shar'anta ziyartar su a birnin Madina, birnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A baya an ambata ziyartar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma ziyartar kabarinsa da kabarburan manyan sahabbai waziransa. Yace yustahabbu li za'iril madina rajulan kana aw imra'atan, ana so ga wanda ya je ziyartar Madina, ga wanda ya ziyarci Madina, ana so gare shi rajulan kana aw imra'atan, namiji ne ko mace, namiji ne ko mace, an ya kharuja mutatahhiran ila masjidi Quba wa yusalli fi, ya fita zuwa ga masallaci, wato ya fita yana mai tsarki, wato yana da alwala, halin kasancewarsa mai alwala, ya zuwa ga masallacin Quba. Wa yusalli fihi, kuma ya salla a wannan masallaci na Quba. Li fi'lihi sallallahu alaihi wa sallama, da ma'aikatawarsa sallallahu alaihi wa sallam haka din. Haisu kana ya zuru masjida Quba rakiban wa mashiyan, wa yusalli fi rak'atayn, inda ya kasance yana ziyartar masallacin Quba wani lokaci kan abin hawa, wani lokaci ma yana tafiya da kafa daga masallacinsa yakan ziyarci masallacin Quba, wani lokaci kan abin hawa, lokaci kuma yakan je a ƙafa. Wa yusalli fihi raka'atayn, kuma yana sallah raka'a biyu in ya je. Bukhari da Muslim duk sun ruwaito wannan. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallama, da kuma wani dalili na biyu shi ne faɗin annabi sallallahu alaihi wasallam, man tatahhara fi baitihi, wanda ya tsarki ya yi alwala a gidansa, summa ata masjida Quba'in, anan ya yi rubuta shi da wani irin wasali, hata haku wasu kan ce masjida Quba'in, amma dai ya zama da fataha ɗin ya fi. Wato man tatahhara fi baitihi, wanda ya alwala a gidansa, summa ata masjida Quba'a, sannan ya je masallacin Quba'a, fa salla fihi salatan, ya yi wata sallah ɗaya a ciki, ma'ana ya yi wata sallah a wannan masallaci, kana lahu ka ajri umratin, to zai samu lada kamar ladan umra. Imam Ahmad da Ibn Majah da Nasa'i da waɗansu su suka rawaito shi, kuma Albani ya inganta shi a Sahih at-Targhib. Haka akwai falala mai yawa, wanda ya alwala a gidansa sannan ya je masallacin Quba ya yi sallah, ya sallaci wata sallah a can, to zai zama yana da lada kamar ladan umra. Wai sannu lirrijali faqad ziyaratu quburil baqi'a, kuma an sunnanta ga maza kadai, amma ziyarta masallacin Quba duk ya hada, ta hada maza da mata. A ziyarci masallacin a yi sallah a gurin, falalarta maza da mata ne duka. Amma ziyartar kaburbura, kasancewar sunna ba ta ƙarfafawa mata, har mata hana su ziyarar ko yawan ziyarar. Kushi sa'anan ya ce, wai sannu lirrijali faqad, an sunnanta ga maza kaɗai, ziyaratu quburil baqi, ziyarta kaburburan baqi'a, wa quburi shuhada'i fi Uhudin, da kaburburan shahidai a yakin Uhud. Akwai mutum 70 da suka yi shahada cikin sahabbai a yakin Uhud, ka kabri Hamzata radiyallahu anhu wa gairi, kamar kabarin Hamza bafa Annabi sallallahu alaihi wasallam da waninsa cikin shahidai. Wai sallimu alaihim, zai sallama a kansu, wai yad'uluhum, kuma ya musu addu'a. Dama dai ziyarati sunna ita ce wannan, a yi sallama ga mamaci duk girman darajarsa, sannan a yi masa addu'a. Ba a yin addu'a a inda yake ɗin domin neman albarka ko kuma a yi kamun ƙafa da shi, duka wannan zai zama bid'a. Kawai dai a yi sallama gare shi, sannan a yi masa addu'a. Da filihi sallallahu alaihi wasallam, da ma'aikatawar Annabi sallallahu alaihi wasallam haka ɗin. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana ziyartar su lokaci-lokaci. Iz kana yazuruhum wa yad'uluhum, da mai Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ziyarce su kuma yana yi masu addu'a. Wa li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, kuma saboda gamewar ma'anar faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, zurul qubura fa innaha tuzakkirul maut, ku ziyarci kaburbura domin ziyartar su na tunatar da mutuwa. Imam Muslim ya rawaito hadisin. Daga manufofin, wato yana cikin manufofin ziyarar kaburbura, tuna mutuwa, rashin mantawa da ita. Kuma idan mutum ya je makabartar ya duba, zai ga kowane irin nau'i na mutane masu matsayi, da aka san haka kowanne akwai masu mulki, masu dukiya, masu ilimi, mutanen kirki, mutanen banza, babu dai wanda babu, maza da mata, kowane irin nau'i, matasa, majiya, ƙarfi da ƙwambo da sauran, duka dai akwai wato wakilansu a nan. Da haka duk abin da mutum yake ji da shi, to in ya duba sai ga cewa la'alla waɗanda suke kwance a nan da yawa ma sun fi shi buri ko samun dama a rayuwar, wasu ma sun samu abin da shi yanzu la'alla ma baya tsammani, ba dan dai ya san ikon Allah ya fi komai ba, baya ma tunanin zai kai matsayinsu, amma lokacinsu ya ƙare sun tafi, saboda haka mutum ba zai shagalta ba. To wannan yana daga cikin manufar ziyartar mamata ko kaburbura. Haka nan yi musu sallama da yi musu addu'a ɗin. Wa kana nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ashabahu idza zaru al-qubura an yaqulu assalamu alaikum ahla ad-diyari min al-mu'minina wal muslimin. Wa insha Allahu, wannan insha Allahu bikum lalahiqun, akwai bikum ku ko babu ku? Ta wannan riwayar babu. Wa inna insha Allahu lalahiqun, أسأل الله لنا ولكم العافية. يتي السلام عليكم. واتو النبي صلى الله عليه وسلم يا كسنتي أنا كويا وصحابنا إن سنجي زيارة القبر برا سوتي واتو سدينغا تي وا السلام عليكم. الله يأمنتي أكانكو أهل الديار يا ما أبوتا جداجي من المؤمنين والمسلمين والمسلمين مؤمني كما مسلمي مؤمني كما مسلمي با مؤمني ده مسلمي با مؤمني مسلمي أسكا دفا سفا ديتي يوا يوا أدفن بياني ني كوي الله يأمنتي أكانكو يا ما أبوتين جداجي وتو مؤمني كما مسلمي وإن شاء الله لله يكون كما مللي إن الله يسو zama riskoku wani lafazin riwayar akwai bikum kuma lalle mu zama riskoku zama taddaku Allah ya so tabarrukan abu ne wanda an riga an hukunta cewa kowa sai ya mutu babu kokonto amma dai ana sanya insha Allah domin tabarruki asallallahu lana wa lakum alafiya ina roƙon Allah lafiya da zaman lafiya gare mu da gare ku duka أن حديث شيما مسلم يرويته هذه هي الأماكن التي تشرع زيارتها في المدينة وننسون يرارن دا أكشر أن تزيارت سوء مدينة زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كافنت مسلات شي كانسا أفارع دشي سنن دا قبايا زيارتر واتو شهداء أهد واتو مسلات قبا مسلات قبا sannan sai shahidan da suka yi shahada a Uhud ila iyaka wayannan su ne abinda aka gani sunna ta tabbatar amma al-amakinul ukhra amma wadannan suraren na daban allati yazunnu ba'dul ammati anna ziyarataha mashru'atun wadanda sashin gama garin mutane suke zaton cewa ziyartar su abu ne da aka shar'anta kama barakin naqati kamar magurfanar taguwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da isa Madina zuwa wa masjidil jumaa da masallacin da masjidil jumaa birul khat ake cewa bir Usman wanda Usman ya sadaukar wal masajidi sab'a da kuma wai masallatai bakwai masajidul masjidul qiblatayn da masallacin al-qibla duka wurare ne da yace fa hazi la aslalah wa inna duka babu asli ga ziyartar su walam yasbud anna nabi sallallahu alaihi wasallam annahu zara hazi al-amakin aw amara bi ziyaratiha bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya ziyarci waɗannan wuraren ko kuma yayi umarni da ziyartar su ba bai wannan bai tabbai zo ba bai tabbata ba yawa walam yarid an ahadin min as-salafi as-salihi annahu zaraha kuma ba a rawaito ba daga wani daya cikin magabata na kwarai waɗanda aka san su da kwadaituwa kan aiki da sunna cewa ya ziyarci waɗannan wuraren ba وليس لأي مسجد في المدينة فضل خاص باوني مسلاتي أمدينة ديكي دفرات مصمم دم مسلاتا ديكي مدينة باوني مسلاتي ميوت فرات مصمم إلا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء سي مسلاتي مزان الله صلى الله عليه وسلم لمسلاتي قباء من قومي نأديني ana bin nasi ne abinda mai shari'a ya ambata shine madogara shine dalili faqad qala sallallahu alaihi wa sallama kuma lallai manzo Allah tsira da manzo Allah sabbata a gare shi yace man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd wanda aikata wani aiki wanda babu umarnin mu akan sa ta am abin mayarwa ne wato za a mayarwa mai shi kansa ba za a karba ba kowane irin aiki ne kowane irin aiki na ibada ko shari'a ko hukunci duk wani abu da aka zo da shi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai zo da shi ba babu shi a littafin Allah da ya zo da shi haka nan sunna da ya karantar to wannan ba za a karba mai shi ba zai ma zama abin tuhuma game da wuce gona da iri da yayi sai abinda ba umarce shi da yayi ba don wannan shine muhdasa muhdasat wayyakum muhdasatul umur fa inna kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalala wa yanbaghi lil muslimi idza zara al madina ya kamata ga musulmi in ya ziyarci madina an ya taqayyada bil amakin allati tushra'u ziyaratuha ya takaita kansa da wuraren da aka shar'anta a ziyarce su ba kawai ana bin inna rududu abin mutane duk inda wato ake zuwa ba ko kuma ce ai wuri kaza ma ana zuwa wuri kaza ma ana tunda dai Allah ya kawo ni Madina kan to ai ba inda bazan je ba duk inda ake zuwa sai zama mutum ya shiga bid'a kuma ya yi abinsa ba tare da shari'a ba aiki na ibada na muhimmanci da fala irin wannan a gauraya shi da bid'o'i ko kuma ayyukan jahilci ko al'ada ba daidai ba ne Allah ya datar da mu ƙarshen wannan babi kenan sai babi na gaba albabu sadisu bil udhiyya babi na shida da zai magana akan al'udhiyya layya wa fihi masailu cikin wannan babi akwai mas'aloli haka kamar haka almas'alatul ula mas'ala ta farko fi ta'rifil udhiyya bayani kan menene udhiyya menene layyar kanta wa hukmiha da hukuncinta wa adillati mashru'iyyatiha da dalilan shar'anta ta wa shurutiha da kuma sharuɗan aiwatar da ita al-awwal awwalan ta'rifu al-udhiyya ya abu na farko fassara ma'anar udhiyya wato bayanin ma'anar udhiyya الأذهية لغة هي ذبح الأذهية وقت الضحى idan aka ce udhiya a harshen larabci to shine yanka dabalai din a lokacin hantsi amma sunan ya samu alaka da lokacin dabbakawar wanda shine hantsi wa shar'an a shar'ance kuma ya ma yuzbahu min al-ibli aw al-baqari aw al-ghanami aw al-ma'azi taqarruban ila Allah ta'ala yawm al-'id a shar'ance ma'anar udhiya ma'anar layya shine ita ce hiya ma yuzbahu min al-ibli ita ce abinda ake yankawa daga raquma aw al-baqari ko shanu aw al-ghanami ko kuma ananan tumaki yake nufi dai awal mazi ko tumaki awaki da aka ce ganin to yana hadawa da tumaki da awaki amma dai anan tunda ya bambanta yace awal ganami awal mazi to ganin din yana nufin tumaki awal mazi ko kuma awaki dama dai sune bayyamatul an'am da sune kadai ake yankan ibada kowane iri ba yanka wata dabba a wani aikin ibada kowane iri ne sai ɗayan waɗannan hudu shanu ara kuma shanu tumaki da awaki da su ake layya da su ake hadaya su ake fidiya kafaroni duka misali da ake yi wato suka shafi aikin hajji kamar jaza'u sayyid duka dai da su ne haka nan radin suna duka dai su ne komai tsadar wata dabba in ba su ba ba za ta yi ba kamar barewa komai tsadarta ko bauna inda za a same su saniyan wa na biyu hukmuha wa adillatu mashru'iyyata hukuncinta da kuma dalilan shar'anta ta al-udhiyatu sunnatun mu'akkada dalilai sunna ce mai karfi malamin tafsiri sun ce fasalli li rabbika dinnan sallar idi ake nufi wannan har kuma shine yankan layya ko kuma hadaya domin ranar su daya ce wali hadisi Anas radiyallahu anhu kuma saboda hadisin Anas Allah ya rida shi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama daha bi kafshaini amlahaini akranain cewa annabi tsira da amincin Allah sabbata a gare shi yayi layya bika bashaini da raguna biyu amla haini masu ratsin launi fari da baki su ne amla haini amla wanda fatarsa ko launin jikinsa akwai fari da baki akaranaini masu ƙahonni sosai wato sun kasaita sun girma ƙahonninsu sun tsira sosai zabaha huma biyadihi wato ya yanka su da hannunsa mai daraja wasamma wanda shi ne sunnar yanka abinda aka fi sau kenan ka yanka da kanka kamar da ibn abi zaid al-qayrawi ne ke cewa waliyadi rajul zabha udhiyatihi biyadihi bada zabin imami wa nahrihi aw nahrihi mutun ya jibanci yankan sa da kansa shine abin da yafi bayan liman yayi yanka ko ya suka to annabi sallallahu alaihi wasallam ya yanka da hannunsa wasamma ke cewa musamman Imam Malik da wanda suka bi shi cewa layya da raguna shi yafi ya tafi sai dai idan akwai wata fa’ida ta yanka abin da ba su ɗin ba, kamar yawan iyalai ko yawan bukata ta wanda za a baiwa. To, sannan ya ce, salisan na uku shuru da mashuru ya tal’udhiyya, sharuɗan shar’an talayya, sharuɗan da sai an same su, sannan a shar’anta wa mutum, a shar’anta wa mutum yin layya. Game da kowace ibada tana da sharuɗan da sai an same su kuna ta wajaba a kan mutum ko a sunnanta a kansa. To haka ita ma layya akwai sharuɗanta. To sannan al’udhiyyatu fi haƙƙi man wujida fihi shuruɗul atiya, an sunnanta layya, an sunnanta yankan layya a haƙƙin wanda aka sami waɗannan sharuɗa da za a ambata tare da shi, wanda duk ya zama yana da waɗannan sharuɗan, to an sunnanta, wato an sunnanta masa yin layya. Al’awwalu sharaɗin farko al-Islam, ya tabbata musulmi, fala yukhatabu biha ghairul muslim, ba za a kirayi wanda ba musulmi ba ne a umarce shi da yin layya, don rahasa ga musulmi duk sakin fuskarsa da mu'amala ba za a ce da shi ka yanka layya, mana kana da kuɗi ka yanka layya kamar da musulmi suke yankawa, ka ciyar da nama, za a ji daɗi, a yi farin ciki da haka. Ibada ce wacce musulmi ne ke yin ta, inda shi ya ƙi shiga musuluncin, yadda ba a ce da shi zo ka yi sallah ba, zo ka yi azumi ba, ka ƙyale shi tunda bai shigo addinin ba ma. To a yanzu akwai babbar tambaya, me yasa bai shiga addinin ba tukuna kafin a zo kan rassan, tunda bai asali ba, ba za a neme shi da rassa ba, ba wai don yana da afuwa ba ne, a'a, abin da ake nema a gurinsa ya fi waɗannan, tunda an nemi abin da ya fi so bai amsa ba, to sai a ƙyale shi, yawa ba za a neme shi da ƙanana ba, don ya yi su ma ba za su yi amfani ba, ba rangwa me ya samu ba. Asani sharaɗi na biyu al-bulugh wal-aql, balaga da kuma mallakar hankali. Faman lam yakun baligan aqilan fala yukallafu biha, wanda bai zama baligi ba ko kuma bai zama mai hankali ba, to ba za a kallafa masa, a ɗora masa ita ba. Ba kamar zakka ba, idan wanda bai balaga ba yana da dukiya da ta isa zakka, ko kuma wanda baya da hankali ko cikakken hankali yana dukiya da ta isa zakka. To jamhurin malamai suna tafiya akan cewa za a cire zakka, zakka ta dukiya ta farilla daga dukiyarsa, duk da cewa bai zama baligi ba ko kuma mai hankali. Amma wannan ibada ta sunna wadda ba farilla ba ce, to ba za a ɗora ma wanda bai mallaki hankalinsa ba ko kuma wanda bai balaga ba. Yana akwai bambanci tsakanin abin da wato yake na wajibi a wannan fanni da kuma wanda yake na nafila. Abin da duk yake ba na wajibi ba, to wanda ko mai hankalin ma baligin ma yana da nau'in zaɓi, duk da dai ya kamta wuce wannan ƙarfin nata inda iko, amma duk da ba wajibi ba ne ya zama ya mallaki hankalin kansa kuma ya balaga, inda zai yanke ma kansa hukunci kafin taɓa dukiyarsa, to wannan shi ne abin da ya lazimta. Walinsa, walin maraya ko wani mai taɓin hankali ba zai tauye masa dukiyarsa ba da yanka masa layya. Yawwa, sai in ya balaga ya mallaki hankalinsa, ko kuma Allah ya dawo masa da hankalinsa, inda rabon hakan, in ba haka ba sai a taƙaita a kan abin da ya wajaba na biyan basuka da suka hau kansa ta wani dalili, ko kuma biyan zakka. Ya sa malamai suka bambanta. A salisu na uku al-istila'a, iko, samun iko, wanda ikon yin aiki sharaɗi ne na kowace ibada ma. Ba ka ganin aikin hajjin kansa da muke magana a kansa ai an ce man istai lai sabilan to wanda ya samu iko ne wata ta haqqaqu bi an yamlika qimatal udhiya wato ikon yana tabbata kamar an tambaya ne to aka ce iko abin a sake ba tantance shi ba kowa zai iya fassara shi da abin da ya ga dama ko irin tasa fahimta to amma tana tabbata ne ita shi ikon yana tabbata ne bi an yamlika qimatal udhiya a ce mutum ya mallaki kimar dabbar layya din za'idatan an nafaqatihi ko yani na wasu aka ce nafaqatiha hibo yawa abin da ya karu akan abincinsa wa nafaqati man talzamuhu nafaqatuhu da abincin waɗanda ciyar da su ya lazimce shi ila la yawmil eid wa ayyamit tashriq a tsakankanin ran sallah da kwanaki uku na shanye nama wato idan ya zama bayan kudin dabbar layya an cire su yana mallakar wato abincin ko kuma kudin sayan abincin na ran sallah da ainihin ranar 11 da 12 da 13 iya abinda za su ci ayya wannan za a iya samun wannan bayan an ware wannan kuma a samu kudin dabbar layya ko bayan an ware kudin dabbar layya za a samu wannan ragowa to yana da iko kenan yawa a kaga duk zaman hutu da za a yi da sauransu na yi ne hudin nan ranar 10 ita ce ran sallah ranar idi ko ran 11 da 12 da 13 su ne ayyamat tashriq ƙarshen zama amina ga masu aikin hajji to ya wa'annan dai in ma dan kwadago ne in ma wane ne zai koma ya ci gaba da harkokinsa ko kasuwa ko sana'ar hannu da sauransu yawa dan albashi ne dai sai yadda ta zo masa yawa amma shi kuma inda ya bambanta da sauran a shi kullun kudinsa yana ta tafiya sai dai matsalar gazawarsu misali ko ba haka ba shi ana hutun ma masu sana'ar hannu da kasuwanci su suna hutu malam ba su je aiki ba kudinsu baya tafiya shi kuma misali albashinsa yana nan dai yana ta tafiya saboda haka kowa dai ya san yadda yanayinsa yake to akalla kai mutum yana da wannan to yana da wadatar da zai iya yin layyar kenan yana wanda bai da wa'annan bai da kuɗin sayanta ballatana rarar abincin na wa'annan kwanakin idan ya zama sai ya ci bashi ya ci abincin ma ballatana sayan dabbar ko kuma sai ya ci bashi ya ci ya sayi dabbar yawa kafin wato bayan magana abinci to wannan sai a ce baya da iko bai da istida'a bai da istida'a eto misali waya yana da waya ta 150 misali idan muka ɗauki waya a matsayin wani abu haji ba zai zama da rori ba ko yawa buƙatu na mutane kamar da malaman usul suke faɗa sun kasu zuwa kashi uku akwai daruriyat ko ba haka ba abinda ba makawa sai da shi dole yawa rayuwa ta dore wato mafi ƙarancin abinci da za a rayu da shi ci da sha wurin zama kamar haka sutura kamar haka abubuwan da suke zama suka zama dole sai da su ba ma tunanin a rayuwan ba su ake kira daruriyat to ba abin da zai taɓa wa'annan su akwai abin da ke biyo bayan wa'annan su ne hajiyat suna da muhimmanci kuma sun kama suna misali da abin hawa ga wanda misali sana'arsa tana buƙatar tafiya jeka nan goma can wanda in ba abin hawa zai samu mashakka sosai kuma ya kasa yin abin da zai yi lokutan zai su kuntata sai zama kusan in bai zama da ruri ba to ya zama dai haji akwai bukata mai tsanani sosai akan wannan akwai kuma abin da yake hajiyat ai kamaliyat ko tahsinat yawa ko tahsiniyat abin da yake bai kai na darura ba bai kai kuma na haja mai tsanani bukata mai tsanani ba abu na wato kaman kammalawa yawa na jin dadi ko kuma dai ƙara samun walwala da natsuwa ko da yana da muhimmanci to waya in mun dauke ta dai ba za ta zama daruriyat ba ko ba haka ba sai dai a tsakanin hajiyat ko kuma kamaliyat ko ba haka ba yawa kuma ya danganta da mutanen su kansu wane ne akwai wanda wayar ba za ta wuce la'alla kamaliyat ba a wani lokaci saboda karancin zarfofinsa ko da ba wayar a hannunsa duk da kama a yanzu rayuwar ta ta'allaka da wannan abubuwan na sadarwa sosai to amma dai ba za ta wuce hajiyat ba to ba za a ce ka rasa haji abinda yake na bukata kamar a ce ka sai da keken da kake hawa ko mashin da kake kawa kana zuwa kasuwa ko aiki kai layya ba saboda za ka kuntata yawa kuncin da bai kai kan wancan rasa da ruriya don wancan kam dama ba a taba su ba yawa amma kuma za ka kuntata sosai za ka takura to in ya zama sai da wayarsa to saboda bangaren aikinsa ko sana'arsa ko abubuwan da suke dai na zarafofinsa zai sa shi kunci yawa to ba za a ce sai da ita ba sai dai za a iya duba wacce tunda su ita waya ai ya danganta ne da wace za ka rike misali kai misali da wacce take za ta kai 150 kaya ta 50 ko kasa da haka ma tana iya biyan bukata zuwa wani lokaci ko ba haka ba amma dai mutum yawa shi yakan ga dama wani lokaci musamman in ba wani mutum ne musamman wanda rayuwarsa ko sana'arsa ko aikinsa ke bukatar babbar wayar ba kaga irin wannan ai in magani ya kama shi ko kuma wani abu muhimmi sai ga ya saida ita ma ya hakura zuwa wani lokaci ko kuma ya saida babbar misali ya sayi tana yana da ta 150 sai ya saida ita ya sayi ta 50 ko 30 ya jalabta ko da a kira shi ya kira ne da sauransu shine mafi muhimmanci to kaga ibada saboda muhimmancinta in mutum har zai iya saida wace yake da ita ya samu watan wace samun za ta fidda shi daga abinda yake na hajiyat yawa in ya so kamaliyat din ne ya rasa to kaga suka ce sai ai watsi da wannan kamaliyat din zuwa wani lokaci kan dama ta dawo a gudanar da irin wannan saboda haka sai a saida waya mai tsada in za a samu rarar kuɗi anan a sai abin da zai isa a layya sai a yi saboda muhimmancin ta misali amma kaga yanzu misali haka mutane yara sai kaga suna rike da wayoyi masu tsada sosai a lokaci a gidajen iyayensu ma ko abinci ba a samu ko magani sai ya kama su ta make makin neman taimako a je gun wani maimakon a je in ba sai da wayar gaba ɗaya ma a sai da babbar a sai karama misali wanda rada kuɗin a biya ba to amma duk saboda kumajin cewa ai yana rike da waya nau'i kaza ko waya ta yin wani abu wanda yake wani abu ma ji sakarci ne to mutum sai ya duba menene zai yi wa a ciki amma dai bata wuce hajiyar da tasiniyar ba to in za a iya warware wa wannan kaga sai yayi in mutum ya ki yin haka to sai ka ga ya shiga don da yawa ai za ka samu mutum wani sai mai da hankali ya ta dinka da sallar azumi ya dinka wa yaransa da iyalansa misali ko ba haka ba ya sayi abubuwa da yawa ya musu kayan sallah da sauransu to wani ma sai ya ce a yanzu ma zai yi irin wannan din ya tanadi abincin sallah mai tsada su daga nan kuma sai layyata masa tsanani ya to kaga babu tsari wanda ita layyar ita ce abu mafi muhimmanci za a yi tattalin sa bayan an samu mafi karancin abin da zai rike rayuwar kamar yadda aka ambata saboda muhimmancin wannan ibada daga shekara ne sai shekara ita din za a iya samun ta yawa amma in babu yadda za a yi to kaga sai a bari wannan amma dai gali mutane ba su da fikon da wato cikin abin da ya kamata kuma a wannan harkar ta layyab abubuwa da yawa haka ake saka an bar wani muhimmin abu
kawai saboda kawai a cigaba da gudanar da abin da karkarin ta ne zaka samu uzuri a kansa kace tasiniya ne kawai bai wuce musahabi ba magan bai kai farilla bai kai sunna mai karfi ba eh musahabi ne amma akan musabin sai a watsar da abubuwa da yau haka ma kusan rayuwa take Allah ya samu dace Al-mas'alatu thaniya mas'ala ta biyu ma ta juzul udhiyatu bi abinda layya take halatta da shi kuma da aka ambata ba dukkanin dabbobi bane za a iya layya da su ko ba a yi da tsuntsaye da tsada su la tasihhu al-udhiyatu illa an takuna min al-ibli al-baqari al-ganami wa minhu al-ma'is wato layya ba ta inganta ba za ta yi ba ko an yi sai dai in ta kasance daga bahimatul an'am daga dabbobin ni'ima wato sune raquma sannan shanu sannan alganam yawa wa minhul ma'is awaki suna daga cikin ganam daga da aka ce ganam tumaki da awaki kenan da qaulihi ta'ala domin fadin Allah madaukakin sarki wali kulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am ولكل امه كما ga kowace al'umma ne ja'alna man sakan mun sanya abin bauta abin aiwatar da bauta wato bauta ta yanka asalin nusuk ibada ta yanka ita ce ake nufi da aka ce nusuk galibi wa ko da ke wani lokaci ta kan zama aikin haji ayyukan haji ko kuma ibada din ma gabaki daya to amma dai sau da yawa takan zo da ma'anar yanka ne kawai kamar yadda ke a nan ɗin kowace al'umma mun sanya musu wato tsarin ibadarsu ta yanka yazkuru ismallahi ala ma razaqahum domin su ambaci sunan Allah a bisa abin da ya arzukta su da shi min bahimatil an'am na dabbobin ni'ima wato dabbobin ni'ima kaga kenan inda ba dan ana nufin sai su kadai ba to ba za a kayyade da cewa bai mutul an'am ba wato kowace al'umma amma ta tsarin ibada da take yi ba dole ne ya zama a irin tsarin da wato layya da hadaya suke gudana a al'umma haka suke gudana daidai wa daidai da wasu al'ummomin ba amma dai su ma din wato an shar'anta musu wata ibada ta yanka sanin wannan ne ma yasa mushrikai a tsawon tarihi na jahiliya daban-daban zaka ga suna sanya wato yanka daga mafi girman abinda suke bautar gumaka ko shaidanu da aljanu da shi haka mushrikai har yau masu wata aljanu matsafa bokaye da sauransu yanka yana daga cikin abinda suka yi suke yi to Allah ya shar'anta al'ummomi daban-daban tsarin ibada ta yanka to daga dabbobin ni'ima ne wal an'amu la tafruju an hadhihi al asnafi thalatha to dabbobin ni'ima ba sa fita daga wadannan sunfofin guda uku raquma da shanu tumaki da awaki an kira su uku duk da cewa hudu ne saboda tumaki da awaki jinsi ɗaya ne zakkar su a haɗe take komai nasu dake isa to zaka ga wato ɗaya ne abin duk da wato sai saniya ce za ta yi ko raƙumi to rago ko tunkiya balle akuya da taure ba za su yi ba saboda su layin su ɗaya a kaga za a iya haɗa mutane bakwai za su iya haɗuwa a dabba ɗaya babba raƙumi ko saniya mutum bakwai za su iya haɗuwa a kai amma komai girman rago shi kaɗai guda mutum biyu ma magidanta daban-daban ba za su haɗu ba a kansa ko da kuɗinsa ya kai na saniya ko raƙumi ko fiye da haka saboda a tsarin shari'a yana daga cikin dabbobi ƙanana ganin wali'annahu lam yunqal an nabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin min as-sahabati tarhiyatu min ghairiha kuma saboda ba naƙalto ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam wala an ahadin ko daga wani ɗaya cikin sahabbai a tarihiyar da bugai da hayi layya da wa'ansu ba wa'annan dabbobin ba waɗansu maganu masu da'ifanci da ake danganta masa ba hanafiya ko waɗansu na layya da tsuntsaye ko manyan tsuntsaye wannan duka raunin maslaki ne baya inganta kamar ya yi kama da maganunsu na wajabta zakka a tsuntsaye da makamantansu duka ko dawaki duka bai inganta ba bai tabbata ba sai bahimatul an'am wato jizu ushatu fil udhiyati anil wahidi wa ahli baiti akuya daya ko tinkiya in aka ce shatin akuya ne amma tinkiya ma tana tsayawa matsayin ta duka daya ne a dabal layya wato a wajen yin kallayya tana isar mutun daya da mutanen gidansa in mai gida komai yawan iyalansa a ce mata hudu da yaya da yawa misali amma dai zama babu wadatar da yawa ko kuma amma da wadatar amma da kauro misali to sai yace bari ya yanka akuya daya domin ya sauke sunnar layya a wannan gida ta isa uwa ta isa sai dai kauro kawai da aka yi wa kai amma dai ba za a zarge su akan barin dabbaka wannan sunna a wannan family a wannan iyalin ba uwa shine abin da ake nufi amma ba ce aka yi wato wannan ya hana sauran dama ta su yanka ba a mutum ɗaya ma yana iya yanka fiye da ɗaya ma in yana so amma dai kamar hadaya amma dai ana nufi mafi karancin abin da zai ishi usra wato family guda na mutum ɗaya to shine yanka guda yanka da akuya ɗaya ko tunkiya ɗaya ko rago da sauransu fa fi hadisi abi ayyuba radiyallahu anhu ya zo hadisin abu ayyub al-ansari خالد بن زيد كنن كان الرجل في أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدحي بالشاة عنه وعن أهل بيته ويأكلون ويطعمون يتي متن يا كسنتي أزمان ما زال الله صلى الله عليه وسلم ينال ليد أكو يا غدا أما دين كنسا دمتن جدنسا سسوتيوني سنو سوتير ونبانغري كمان Ibn Majah, Tirmidhi da sun rawaito shi da Albani ya inganta shi a sahih Ibn Majah. Wannan ba yana nufin wai haka kowa dole kullum haka ake ba ya ce a'a wani yakan yanka amma akwai wanda sukan yanka raguna din ko kuma su yanka da yawa gurgurdan damar da suka samu. Amma dai mutum yakan yi haka in ya taƙaita a iya wannan din to ya wadatar. Musamman ma a ce babu wadatar da za a yi fiye da haka. ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة يحلت علي دراكمي الآية ثانية الآية ساقو ثانية راكمي كو تاقوى وتمقدات الآية عن سبعة مدد متانية بقوي وتمتانية بقوي سحدو سسيا سينكا سرب ناما daniyar sauke suna layya wani ya halatta ya inganta wasu ma suna cewa mutum goma amma dai bai inganta har kaiwa goma din ba bakwai din dai shi hadisi ya inganta akan wani da hadisi jabirin radiyallahu anhu kala saboda hadisin jabir Allah da shi yake cewa naharna ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amal hudaybiya albadanata an sab'a walbaqarata an sab'a ya mun soke muna tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a shekarar Hudaybiya shekara ta shida da aka je umrar Hudaybiya mushrikai suka hana isa Makka suka hana yi amma dai tunda an je da ihrami su saka yanka hadayar to hadayoyin da aka yi su yake nufi a shekarar Hudaybiya taguwa daya a madadin mutum bakwai badana a luga yana nufin dabbar da ta yi koshi ta yi ƙiba sosai saniya ce ko akotin saniya ce ko raƙumi manyan dabbobi amma dai ta shahara ne da taguwa wato macen raƙumi raƙuma kenan raƙuma taguwa mutum bakwai raƙumi ko raƙuma taguwa mutum bakwai wal baqata an sabati haka saniya eh sa ko saniya eh mutum bakwai muslim ya rawaito wannan ina gani saboda lokacin sai mu tsaya nan insha Allah darasin gaba kuma dora daga kan mas'ala ta uku wanda su ne sharuɗan da ake la'akari da su game da dabbar da za a yanka lafiyarta shekarunta da sauran abin da ya danganta da wannan Allah ya amfana da mu Allah ya amfana da mu.